daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma sai baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka yi farin cikin sake kasancewa tare da ku. To masu sauraro shin ko kun gane wannan dabbar? To majalisar wakilan Najeriya ta amince da wata doka da za ta haramta safarar jakuna ko sayar da su domin a ci ko yin amfani da wani sassan jikinsu, za ku ji ƙarin bayani. Sannan za ku ji abin da likitoci ke cewa yayin da aka yi bikin ranar da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin ƙara faɗakar da jama'a kan cutar hawan jini. Muna kuma dauke da wani rahoto daga Kamaru kan abin da ya jibanci rikicin yan aware na bangaren rainan Ingila. Baya ga haka, yau kamar kowace ranar Juma'a za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana abin da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 2022055655. Kada ku manta. Sai kun saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Sauraro barkanmu da wannan dare. Ga dukkan alamu tattaunawar da ake yi akan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta rubuje kwana daya bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta kammala wa'adinta na barin mukami, wanda wannan wata alama ce da ke nuna cewa gwamnatinta tana cikin rudani. Jam'iyyar Labour Party ta Birtaniya, wadda Jeremy Corbyn ke shugabanta, ta aika ga wasiƙa zuwa ga May cewa tattaunawar ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta yi iya nisan da za ta iya saboda rashin ingancin gwamnatinta ta yanzu a Birtaniya. Manyan jam'iyyun siyasa a Birtaniya sun kwashe makonni suna takaddama akan tsare-tsaren ficewar daga kungiyar ƙasashen Turai wanda Birtaniya za ta amince da su. Ainihin ranar ficewar na asali ita ce ranar 29 ga watan Maris, amma aka sake sauya ranar don a sake ba da dama don tattaunawa zuwa 1 ga watan Oktoba. Wani harin sojan jiragen sama na ƙasashen waje da aka kai a kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 17 a bisa kuskure, tare da kuma raunata wasu 14. A yau Juma'a, wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa gidan rediyon murya Amurka yawan mutanen da suka mutu, inda ya ce harin ya faru ne a babban birnin lardin Lashkarga, inda 'yan sanda ke gwagwarmaya da 'yan ƙungiyar Taliban. Tun a farkon wata sanarwa da ta bada ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afghanistan ta ce Artabin ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda 11 ya kuma raunata wasu 11. Ma'aikatar ta kara da cewa rundunar sojan ƙasa da ƙasa da Amurka ke jagoranta ne suka kai harin a bisa buƙatar gwamnatin Afghanistan da ta nemi taimako wajen yakar 'yan ta'addar Taliban a gundumar Nahr Siraj. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ta ƙara yawan haraji na dala biliyan 200 akan kayayyakin da China ke shigowa da su Amurka, ita ma China ta ƙara haraji akan wasu kayayyaki da Amurka ke kaiwa ƙasarta. Amma ba ta yi fito na fito da Amurka ba, a maimakon haka ƙasar China sai ta nuna ƙarfinta a wasu hanyoyin. A cikin wani mataki na bazata, China ta rage yawan aladdin da take kawo wa Amurka hannun kimanin dala biliyan 6.5. Matakin da zai yi tasiri sosai akan masu kiwon alade na Amurka. Tunda China ita ce ƙasa ta biyu da ta fi kawo naman alade zuwa Amurka. Daukar wannan mataki ya bada mamaki. China ta dauki wannan mataki a daidai lokacin da makiyaya aladu suke fama da zazzabin mashashshara alade da ake kira African Swine Fever. Wasu rahotanni sun ce makiyayan alade na kasar ta China suna cikin hatsarin rasa kashi daya cikin uku na dabbobin su.
A gaida Zahara Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko a yau ne aka yi bikin ranar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin ƙara fargar da jama'a kan illar cutar hawan jini. Ga Babangida Jibril da ƙarin bayani daga Lagos.
Taken bikin ranan na bana dai shine sanin lambobin ku, ma'ana dai shine kira ga jama'a da su kasance masu zuwa cibiyoyin samar da lafiya domin awon jinin su, domin su tabbatar suna dauke da wannan cuta ta hawan jini ko kuma a'a, abinda zai taimaka wajen shan magunguna da kuma daukar matakai na rigakafin cuta. To ko me ne ake nufi da hawan jini? Tambaye kenan da naiwa Dr. Sadiq Hussein Ali na asibitin kwararru na ABB dake mina.
Shi dai hypertension, kamar yadda kace a ce high blood pressure ko kuma hawan jini din. Kaga akwai jini da ke gudana a cikin jijiyoyin dan Adam. So ana iya cewa pressure ko karfin gudun shi ko kuma ya karfin shi a cikin jijiyoyin shine pressure din. To idan ya haye ko ya hau sama fiye da yadda ya kamata, fiye da yadda yake a lafiyayyen mutum ko kuma yadda aka saba ganin shi a al'adance a jikin mutum, sai a ce ya hau, yana da high blood pressure, yana da hypertension.
Taken bikin na bana dai shine sanin lambar ka. To ko me yasa ake so mutum ya dinga auna jinin nasa da kuma matakai na rigakafin cutar? Ga dai Dr. Sadiq.
To kamar yadda na gaya ma shi pressure din ko a ce karfin jinin abinda aka sani shine yakan tsaya matakin shine 120 da 80. Ma'ana awo biyu ake yi, akwai na sama wanda ake ce ma systolic blood pressure, akwai na kasa wanda ake ce ma diastolic blood pressure. Shi systolic din shine ba a so ya wuce 120, diastolic din ba a so ya wuce 80. So sai a hada a ce 120 bisa 80 ko 120/80. So idan ya wuce haka din, akwai abin da yake kaman tsaka-tsaki 120 120 zuwa 140 da kuma wancan na kasa din 80 zuwa 90 yana tsaka-tsaki kenan, akan ce mishi pre-hypertension. Amma duk abin da ya wuce 140 din nan a shi na sama ya kuma wuce 90 a na kasa, ya zama hawan jini kenan.
Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba.
Zamu sake komawa Najeriya, amma kafin nan bari mu je ƙasar Kabaru, inda jama'a ke ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta bayan da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga hukumomin ƙasar da su himmatu wajen ganin sun sasanta da 'yan aware da ke yankin rainin Ingila, kamar da za ku ji a wannan rahoto da Muhammad Awul Garba ya aiko mana.
Na tambayi Alhaji Mutari Baminda mai fada a jini a bangaren na 'yan aware masu amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, ko ya suka karbi wannan tayi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa shugaban ƙasar na Jamhuriyar Kamarun.
English masu yaren English ta nan hakan nan bangaren Kamarun nan muke bukata kenan, domin yau shekara uku tun da wannan fitintuno suka soma, shugaban ƙasa ya kasa bai san ta inda zai kama idon zare ba, balle a san inda za a yi. Saboda hakan nan abubuwan da United Nations ta faɗa shine abin aiwatarwa.
Alhaji Amuri Jibo ɗaya ne daga cikin matasa kuma masu fada aji ko wayarwa al'umma kai kan matsalar ɗan awara.
To Muhammad Awal dama shi shugaba Biya mutum ne da yake son zaman lafiya. Tunda wannan matsalar ta fara shugaba Biya mika ma ɗan aware hannu. Amma da yake ka san cewa wannan matsala da kasa kamar Amurka ta bayan wannan matsala. Shi yasa kaga wannan ma zaman da Majalisar Dinkin Duniya ta yi zama ce wanda bata bi ka'idar zama na Majalisar Dinkin Duniya ba. Amurkawa su suka nemi suka ce a zauna.
A halin yanzu dai na nemi jin ta bakin jakadan kasar Amurka wanda yake zaune a kasar Kamaru amma abin ya faskara. Koda daren jiya ma sai da ƴan awaren suka kai wa Prime Minister hari a yayin da ya je sasantawa da shugabannin su Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka da kasar Kamaru.
Ada kan mu a tsere kan mu so juna manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana.
To idan muka koma Najeriya Majalisar Wakilan kasar ta amince da wata doka da za ta haramta safarar jakuna ko sai da su domin a ci saboda yadda suke fuskantar barazanar gushewa daga doron kasa. Wakilin sashin Hausa Madina Dauda ta hada mana wannan rahoto da za ku ji.
Majalisar Wakilan ta ce abin da yafi daukan mata hankali shine idan aka bari jinsin jakuna suka kare a duniya to mutanen karkara a jihohin arewacin Najeriya za su wahala sosai domin jaki dabba ce da suke amfani da ita wajen safarar kayan gonakin su. Har inda ake fama da karancin ruwa da jakuna ake amfani wajen jan ruwa da daukar ruwa zuwa gida. A wasu kauyuka ma da shi ake kai amarya. Honorable Garba Dati shine yayin yunkurin kudirin dokar.
Yau aka ce jakunan nan tunda ƴan kasuwan kasar Sin wato China suka shigo Najeriya suka fara neman fatin jakuna sai zamanto ana siyar da jakunan nan da tsadan gaske. Jaki da bai fi 10,015 ba yau ana sayar da shi 80,000, 90,000, 100,000 har da fi. Ya kasance a yawancin karkara na arewacin kasar nan yau baka iya ajiye jaki a gidanka da kayan da daddare su za su zo su kwashe su ɗibe su tafi da su su je su siyar a kasuwannin ko wasu wurare. A saboda wannan a kasashe da yawa na duniya sun hana kasuwanci akan jakuna ko kuma wani bangare nasu. A zuwa yanzu an samu kasashe 19 da suka hana wanda kasar Pakistan ita ce ta farko da ta fara hanawa. A nan nahiyar Afirka muna da kasashe da yawa irin su Senegal, su Mali, su Burkina Faso, su Niger, su Ethiopia, su Chad wanda duk sun hana wannan kasuwanci na jakuna.
Amma ga Haruna Ibrahim na cibiyar bincike akan dabbobi da albarkatun gona ta Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya ce yana da ja akan wannan dokar.
Mutane sukan yi kasuwanci na jakunan nan sukan samu abin da zasu ci da iyalansu wanda ba haram bane an kaje ka sayi jaki ka sayar ka irin siya da sayarwa na jaki ka samu kuɗi ka je ka ciyar da iyalanka. So idan wannan bill din aka yi passing din shi cewa a daina sayar da sayarwa na jaki ko kuma a daina exporting fatan su kin ga to mutane da dama za su rasa hanyoyin cin abincin su.
Anan wani jami'in kungiyar kare jakuna na kasar Ingila Simon Pope ya bayyana goyon bayan kungiyar su inda yake cewa
we have a global campaign which is aimed at
Simon Pope ya ce suna bi kasa-kasa a kungiyance domin fadakarwa a game da muhimmancin ceto rayukan waɗannan dabbobi dake da muhimmanci a rayuwar jama'a musamman ma a kasashen Afirka
which shows no signs of relenting.
Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 5 na yamma ne saura minti 17. Kafin mu bude layukan mu bari mu shakata da wannan waka.
تحيات اخوكم الشاعر مدثر ابن قاسم الاغريقي الناجري.
رمضان شهرنا
شهر الصلاة
رمضان
هو شهر الرحمة والزكاة
رمضان
يا من تبغي رغب الحياة
رمضان
يا من ترجو وعد النجاة
رمضان
جاهد بالطاعة والقيام
رمضان
وكل القرآن على الدوام
رمضان شهرنا رمضان شهر الله رمضان شهرنا.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Da karfe bayan yamma sura minti 14 a nan Washington DC mun samu kira daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana dan Asabe mai fata daga Yauri.
To muna jin ka dan Asabe.
To yau ina so in yi kira ga gononin mu na Najeriya musamman ma na Arewa. Duba da yadda suka bari tattalin arzikin Arewa ya su kurkuce duk da makudan kudade da gwamnatin gaba Muhammadu Buhari ke basu, wanda mun sani a kasafin kudin da Buhari ke yi yahi wanda aka fito baya, ma'ana lokacin Goodluck Jonathan. Idan muka kwatanta da wasu gononi waɗanda suka yi zamani da Jonathan, sun ciyar da jihohinsu gaba, sun ba manoma taki, an tallafa ma yan kasuwa. Misali, idan na dubi jihar Sokoto, lokacin da Santa Maga take dawa mako yana gwamna, sai da aka wayi gari mutanen Neja, Kebbi da Zamfara masu zuwa Lagos su sayo kayayyaki na masarufi, suka kwammace su je Sokoto su sayo shi saboda ya fi na Lagos sauki. Amma yanzu
to muna godiya da saboda daga Kebbi zamu garzaya zuwa Kaduna. Wane ne kan layi? Yawa barka dai, amma sai ka dan daga murya, wa ke kira daga Kaduna?
Adalla sunana Murtala,
yawa
kina ku daga Kasatu da Tarihi.
Yawa to muna jinka Malam Murtala.
To amma mun nalo shi ma zan ji sau cikin mutane da masu
rawu. Murtala layinka ya dan yi kasa-kasa. Ba ma jinka da sosai.
Kana ji na?
Yawa to kai sai ka na daga murya muke jinka.
To madalla nace zan ji sauran miliyoyin mutane masu yan kuwan ke babban yankin Kwale Mustapha san kusamar da
kika
kara 30. Eh muna masa fata alheri kuma kuma Allah ya ba ku wannan dama da ku san wannan lokaci kuna aiki a wannan kaza. To sai dan fa muna tare kira da shi ne girma kuma kada muna ba da shawara idan dai ya zo fa nada abokan ayyukansa muna tare cewa kaga ne ga dai al-Mustafa muna ba da shawara ko da ba shi minister tsaro ko kuma ba shi na national security adviser, muna ga ya san harkar tsaron kasar nan zai ba da gudunmuwa. Da fatan za ku tashi lafiya.
To muna godiya Murtala daga Kaduna, zamu saki komawa jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
To jihar Kebbi, assalamu alaikum, kuna magana da Shehu Alba Asara, Kebbi State don Kowasegu.
To Malam Shehu muna jinka.
To mu da Kebbi muna godiya ga wani dan kasuwa mashahurin dan kasuwa Alhaji Kabiru Anne Kamba, saboda ya je depo gidan mai ya ba da tallafin duk wani man da zai taso daga depo zai zo da Kebbi, ya ba da kaso daga za a ebe wanda za a yi taxin na motocin da suke dauko shi, ya ebe wannan ya ce a sai da mai yadda gwamnati ke sai da mai da Kebbi. To muna yi ma wanda Alhaji Kabiru Anne Kamba godiya, ko muna so ya taimaka ya duba mutanen jihar Zamfara, ya taimaka ya duba mutanen jihar Zamfara ya taimake su.
To madalla mun gode malam Shehu daga Kebbi da fatan wanda kai kira gare shin yaji zamu ji jihar Taraba wane ya kallai
Sunana Awal Sani ina kiran ku daga nan Idibe jihar Taraba
To muna jin ka malam Awal
Kwanakin bayan na ji ana magaran cewa wai wanda aka ba su rancen noma na jihar Taraba sun gagara jiya To ina so ne yi tsokaci ne akai ita gwamnatin jihar Taraba ne idan aka kawo kaya daga gwamnatin tarayya sai a zuba kaya a canjalingu ba za a raba shi kowane local government ba sai a ce wai kowa daga local government na shi je jalingo ya karba kayan shi sai daga bisani kuma sai a zo a ce wai gaba ɗaya kayan ma za a sayar maka 20,000 ko 30,000 ya za a yi manomi ya samu damar yin wannan noman
To, mun gode da wannan ra'ayi naka Awal daga jihar Taraba da fatan waɗanda kai kiran domin su sun ji ko kuma wasu su da ya kamata su ga musu sun ji wannan kira naka zamu je jihar Kano. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Barkan ku da kokari.
Barka dai da
ruwa lafiya. Sunana Kabiru Mai Biro ɗan daɗi. Dake jihar Kano.
To muna jin kai Malam Kabiru.
Yawa ni kiran da nake yi jama'a da tarsa-tarsa da take faruwa kamar a bangaren tsakanin gwamna da sarki da sarki mai martaba sarkin Kano. Ina da kyau mu muna ba da shawara don Allah don Annabi ayi hakuri wannan abubuwa a kyale yan a kyale mu mutanen Kano da yanda muke yanzu saboda gaskiya saboda Allah wayannan masarautu gaskiya saboda Allah ci baya ne a gare mu mu ba wai bangaren masarautu bane kuma ya dame mu ɗan jihar Kano musamman ni da nake arewacin jihar Kano abinda ya dame mu ne yanayin da aka maida mu kamar bayi wayanda mu ɗan bangaren Kano ba ai mana komai a wannan gwamnati ta gandujiya dan mu kaka da dai da hatta lafiya neman lafiya wallahi jiga wani
Malam Kabiru kana nufin babu abin da gwamnati ta muku gaba ɗaya wannan shekarun da
wallahi babu yanzu makaranta ce ma waccan gwamnatin da kai mana wannan gwamnatin Kano da ta zo da ta duwa sai ta dauke wannan makarantar dan saboda cewa waccan gwamnatin tana ganin muna da karancin ilimi a arewacin Kano sai ta mana kas din nan ta fara rayuwa nake gaya muku mutanen Kano Kaduna Kebbi State Zamfara sun fara zuwa suna mutanen mu na kai sana'o'i yanzu an waye gari shi wannan gwamna da yazo Ganduje ya dauke wannan makarantar ya nuna ce
to mun gode a Malam Kabiru daga Kano saboda lokaci zamu je Bauchi wane ne akan layi
assalamu
alaikum salam
na magana da Yahaya daga Azare jihar Bauchi
to muna jin ka Yahaya
idan ma dai
modu inda kuke
wannan
ku kofa bude take ka fadi abin da kake so kai tsokaci akai abin da shafi wato ko siyasa ko zamantakewa ko fannin ilimi ko dai duk wani batu da shafi yanayi na zamantakewa dan adam to mun rasa Yahaya bari mu je Niger wane ne a jihar Niger
kuna magana da Ibrahim wanke hula garin mai gode a Cimba
to muna jin ka Ibrahim
to ni abin da nake tambaye da shi bisa ga ainihin bayanin da shugaban sojojin mu na Najeriya yayi Dr. Burotai yayi bayani akan ainihin yana zargin waɗanda ke daure mu ainihin ta'addancin da ake yi a Najeriya gindi to abin da muke so da shi ya tuna fa wannan mukamin da Allah ya bashi an bashi wannan mukamin ne dan domin ya makasa aiki saboda haka duk wanda ya san yana da hannu a cikin wannan ta'addancin da ake mana Najeriya zubar da jini da kare tattalin arzikin mu abin da ya kamata da shi ya hukunta shi shine wanda zai kara mai daraja da girman shi abin da muke fata da shi kenan
to mun gode Ibrahim daga jihar Niger kuma da haka mu kawo ƙarshen daukan wayoyin naku sai kuma ran Litinin idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Ranar Laraba da ta gabata ne da yi aka fara gudanar da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na zakarun ƙasar Kamaru wanda aka kwashe shekaru 32 ana fafatawa a ƙasar yanzu dai kulof ɗin Dinamo ta lallasa kulof ɗin Star ta birnin Birtuwa da ci 2 ita kuma kulof ɗin Birtuwa ba ta jefa ƙwallo guda a ragar Dinamo ba sai kuma Canon ta birnin Yaounde anda ita ma ta jefa balabalai guda hudu a ragar club din Doforo kana ita Doforo din bata jefa ko kwallo guda a ragar Dragon ba sai kuma club din AS anda ta ci club din Dauphin ci hudu ita kuma Dauphin din ta jefa kwallo guda daya a ragar ta AS sai kuma ta bangaren hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar Kamaru Fikafut anda shugaban hukumar Saidu Bambonjuya yace yana ganin cewa ya da kwarin gurwa na ganin kulaf din inda mu tabbata layon za su tabuka wani abin ku zo mu gani a yayin da malamin da ke horar da su Zidop yake kokari na ganin cewa ya dauko kofin nan na nahiyar Afirka wanda za a gudanar da gasar a kasar Masar a cikin shekarun nan ta 2019 Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan sako
sunana Abdulsalam
wani tasiri azumin nan ke da shi gare ka
gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai domin yana tinge mutane daga aikata waɗansu laifukan sannan yana ƙara alaka yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangijinsa
sunana Manufasta Adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da angonmu da sahu ɗaya muke a masallaci mu amma daukan azumin kunan sai aka cika masallaci dingin kuma majority matasa ne suke ciki da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda yana rike da tazbi ana nan ana dai an koma ga Allah
to Allah ya samu dace yanzu kuma sai labari a takeice
Majalisar Dokokin Taiwan ta amince da auren jinsi daya abin da yasa ta zama kasar farko a duk fadin nahiyar Asia da ta taba daukan wannan mataki. Galibi duk ƴan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'a amincewa da abin da suka kira tarayyar dindindin a tsakanin jinsuna wanda kuma za su iya neman takardar izinin auratayya idan suna so. Ga dukkan alamu tattaunawar da ake yi akan ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta ruguje kwana guda bayan da Prime Minister Burtaniya Theresa May ta kammala wa'adinta na barin mukami wanda wannan wata alama ce dake nuna cewa gwamnatinta tana cikin rudani. Jam'iyyar Labour Party ta Burtaniya wadda Jeremy Corbyn ke shugabanta ta aika ga wasiƙa zuwa ga mai cewa tattaunawar ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta yi iya nisan da za ta yi saboda rashin ingancin gwamnatinta a yanzu. Wani harin sojan jirgin sama na ƙasashen waje da aka kai a kudancin lardin Helmand da ke Afghanistan ya kashe mutane aƙalla 17 a bisa kuskure tare da kuma raunata wasu 14. A yau Juma'a wani jami'in tsaron yankin wanda ya nemi a boye sunansa ya shaidawa gidan rediyon murya Amurka yawan mutanen da suka mutu.
To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a gogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan na safe a gogon Ghana. Kada manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata amma da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. Ina madadin ita Zahara Aminu Fage da Titani gabatarwa da Julie Letters Gresham da ta hada shirin baki ɗinsa sai injiniyan mu Chan Mahmud Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.